yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan rana ta 19 ga watan Ramadan a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wacce muke 20 ga watan hudu shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na Muhammad Tasu Foundation da ke Bariki GRA a Gumel dan ci gaba da tafsirin ɗan uwa mata wanda a jiya muka karasa suratul mujadila yau kuma insha Allah surar da muka zaba zamu tashi akan ta ita ce suratul talaq wace ita ce sura ta 65 a jeren giyar surorin alqur'ani ita wannan sura sura ce ƴar madina galibi malamai haka suke ittifaki akan shi kuma ayoyin da suke cikin ta ayoyi ne guda 11 abinda ta shahara da shi yake rubuce a alqur'ani shine suratul talaq amma ita ma ana yi mata suna a bayan suratul talaq da suratul nisa'il kubra ko kuma suratul nisa'il kubra suratul nisa'i surar mata as-sughra gajera akwai suratul nisa'i shahararriya da muka santa ita ce ake kiranta al-kubra babbar wannan kuma ana kiranta suratul nisa'i as-sughra amma abinda ta shahara da shi kuma yake rubuta a littafai a al-qur'anai wannan shine suratul talaqi abinda yasa muka zabi wannan sura din shine dama gharabi kamar da muka ambata shine hukunce-hukuncen da suka zabi mata ko suka shafi mata sune zamu zabi surorin da suke da alaka da su dan tattauna su sai da manto gyara ne ga kawunan mu kuma gyara ne ga al'umar mu kuma biyayya ce ga Allah madaukakin sarki in an mai yadda yake so a cikin shari'o'insa da dokokin shi saki ba abu bane mai dadi ba kuma abu bane da ake fatan faruwar shi ba kuma abu bane da ake burin shi yazo a hadisi wanda yake bai inganta ba kuma amma waqi'i yana nuna haka ne halal din da Allah bai so ita ce saki duk inda aka ambace ta zaka ji hatta a kalmar babu dadi ambatanta kuma faruwar abin babu dadi a tare da shi to amma kuma idan ya faru a babu dadin sannan akwai biyayyar Allah a cikin shi na farko akwai kaddara Allah madaukakin sarki komai a rayuwa ya dauka mai iyaka ya dauka mai lokaci to idan Allah ya kaddara aure ma yana da lokaci kuma lokacinsa yayi to fara shi akwai biyayya ga Allah kare shi akwai biyayya ga Allah madaukakin sarki ya za a yi mai biyayya ga Allah a lokacin da ya mana jarraba wadda ba ma so Allah ya kaddara wani abu da muke fata muke zaune cikin shi ya kare to ya za a yi wannan karewar kuma ta zo mana da alkhairi wannan shine dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan ayar ya ilmantar da al'umma a lokacin da aure zai kare ga matakan da za a bi ga kuma hanyoyin da za a bi in an bi wannan matakan kamar yadda Allah ya rubuta ya tsara namijin ya bi matar ta bi to ba wanda zai tozarta ba wanda zai wulakanta idan namijin yayi ganganci ya watsar bai bi su ba so wata kiltin anan duniya Allah zai tozarta shi zai wulakanta shi idan matar ce take ganin ta isa za ta sha kan shi ta keta dokokin ubangiji ta yi yadda take so wata kiltin anan duniya sai Allah ya jarrabe ta ta hanyar da ita din kanta ba ta tsammani dan haka hikimar karanta wannan ba fata muke wa kanmu ba ba buri muke ba ba so muke ba masu halartar karatu Allah ya jarrabe su da rabuwar aure ko da karewar aure amma ya zamanto ilimi ne da mutum ke da akwai a hannunsa zai rike watakil zai iya fatawa wata rana watakil zai iya bada shawara ko a karan kansa ko a ƴan uwansa ko a makwabtansa watakil kuma ba a fatan faruwar aikin amma dai idan akwai ilimin akwai albarka a cikin rayuwa tunda Allah ya saukar a cikin alqur'ani ya saukar ne dan a sani ya saukar ne dan a kiyaye ya saukar kuma dan a mai bauta a cikin shi Allah madaukakin sarki ya mana ikon biyayya cikin wannan bauta din al'amarin saki abu ne da yake shan wahala a kasar Hausa da yawa maza sukan yi saki ba tare da sun san menene saki ba menene hukunce-hukuncen shi da yawan mata akan saka su ba tare da sun san ba ma menene saki menene hukuncin saki menene wajibi shari'a ta dora sai an yi menene al'ada ta nuna sai an yi menene kuma abin da ya kamata a ce zamantakewa ta nuna sai an yi galibi kawai abin da muka ga dama shi muka yi wannan ita ce hikimar karanta suratul talaq wacce take da manya-manyan hukunci wanda suka shafi saki suka shafi hukuncin waɗanda aka fata haƙoƙin da yake kanta haƙoƙin da yake kan mijinta abin da ya kamata ta kiyaye abin da ya kamata mijin ya kiyaye dan haka in mallaye karanta za mu ji abubuwan da aya ta kunsa ko kuma surar ta kunsa akramu sallahu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى في بداية السورة مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي يا كيوانا النبي الله يبوطي مجانا سورة زوى كيرا زمان ذن الله صلى الله عليه وسلم دم أنونا جرمان هكونته هكونتان دا الله زي بادا تكون سورة يسا كيف أكا فارة تنكارا النبي aga kenan duk da mu ambata cewa saki ba abu bane mai dadi amma ilimin sa abu ne mai muhimmanci wannan yasa a tashin farko sai Allah ya tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayani yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza talaqatumun nisaa idan za ku saki mata malamai suka ce an yi kiran annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah sai ya juya lamirin magana din يا أيها النبي إن شيء كذا أكيد بيسأله إذا طلقت النساء إذا ذاك سكيماتا أما في أكجوي أكجوي يوغا لميركم ذوق الأمة يا أيها النبي يا كوانا النبي إذا طلقتم النساء إذا ذاك سكيماتا ونسألونه هو كنتي يا داو ذوق الأمة من ذن الله صلى الله عليه وسلم وسقوم ذلك شيء أكيد وما جن رحيم amma dan Allah ya girmama sha'anin sa ya martaba shi ba daidai yake da kowanne mutum kwaya daya ba shi yasa aka nuna kamar da taron jama'a ake ya ayyuhan nabiyyu idza talaqatumun nisaa idan za ku saki mata fa talliquhunna li'iddatihinna Allah ce to ku sake su li'iddatihinna a cikin iddarsu bana lokacin tinkarar iddarsu لئن لم يكن أقوانا أي في عدتهن إذا طلقتم النساء إذا ذاك سكيماتا فطلقوهن فسكيسوا لعدتهن أي في عدتهن معنى لوكة ذا سفار للصاف إدس ينزلوا كتفرقوا دم يكن أقوي إذا هر الله يقدر سكي ذي فارو to sai Allah ya hukunta cewa wannan sakin kar ayi shi sai a lokacin da macen za ta fara iddarta a lokacin za a yi wannan saki din nata fa talliquhunna li'iddatihinna me sababin saukar ayar da Allah ya ce fa talliquhunna li'iddatihinna har zuwa ƙarshe malamai sun kawo maganganu kusan guda uku ko kusan guda hudu wanda a dalilin sa ne suratul saka wasu sun kawo abin da ya faru tsakani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da matar shi Hafsat bint Umar radiyallahu anha. Hafsat yar Umar dan Khattabi, Allah madaukakin sarki ya yarda da su, ai mata ce cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wata rana manzon Allah aka samu rahin jituwa ya saki matar shi. Daga cikin dalilin da ake badawa na rahi jituwar, manzon Allah ya taba sirru da ita. Wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi. Wannan labarin da manzon Allah ya bata na sirru sai ta gaya wa abokiyar zamanta Aisha radiyallahu anha. Tudda sirrin shi da tai suka ce shine dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta. Yana sakin ta babu wannan dokokin. Bisa al'ada an saki mace kuma tunda babu dokar gidansu za ta tafi, sai ta kama hanya ta tafi gidansu. Tana zuwa gidansu sai Allah ya turo da dan ake yace a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raji'iha fa innaha qawwamatun sawwa. A dawo da ita ba ta tantance saki ba, saboda mai yawan azumi ce da rana, mai yawan qiyamul layli ce da daddare. Dan haka Allah yana umarni a dawo da ita. Da haka to sai aka ce a dalilin haka ne Allah ya turo a sake ta, ko Allah ya saukar da ayar dan a karantar da hukuncen me ya kamata a yi a lokacin saki. Wasu kuma suna ganin ayar ta sauka ne a dalilin Abdullahi dan Umar dan Khattabi. Abdullahi dan Umar wata rana shi ma suka samu samun jituwa, rahin jituwa shi da matar shi. Da haka da ransa ya ɓaci shi ma sai ya saki matar shi. Yana sakin matar shi, ita ma ta tattara nata, ya nata ta koma gida. Tana komawa gida sai Allah ya ma Umar dan Khattabi sai ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace dana Abdullahi ya saki matar shi. Ga kuma yadda aka yi, ga yadda aka yi, ga yadda aka yi saki ta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranta ya ɓaci yace za a riƙa wasa da littafin Allah tun ma ina raye. Alhali Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wa taqullaha rabbakum. Allah ya ce a sake su a lokacin da suke tinkarar iddar su, shi kuma ya sake ta a lokacin tana cikin jini na al'ada. Wasu malamai suka ce wannan ba zai zama to dalilin saukar ayar ba, saboda har manzon Allah ya afko abin da yake cikin ayar, kuma yace za a yi wasa da littafin Allah tun ma ina raye. Wasu malaman suke ganin cewa a'a, ita wannan ayar ta sauka ne a cikin abin da ya faru na al'amarin Asma'u binti Yazid, ita kuma an sake ta ne sai aka fidda ta daga gidanta, sai take da buƙatar a bata gurin da za ta zauna ta yi idda. Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyina. So li'iddatihinna, me ake nufi da li'iddatihinna? Duk wanda zai saki mata, kuma duk matar da za a saka, wajibi ne a sake ta ba ta jinin al'ada. Idan an sake ta tana cikin al'ada, ba a sake ta ba li'iddatihinna. Ita wannan al'adar me za ta yi da ita? Za ta lissafa ko ba za ta lissafa da ita ba? An saba dokar Allah duk lokacin da aka fi mace ana jinin al'ada da ita, abu na farko. Abu na biyu, idan ta riga ta yi tsarki, ta yi wanka, sai mu'amalar aure ta shiga tsakaninta da mai gidanta. Muƙaddara yau da safe ta yi tsarki, bayan ya yi tsata ya tsarki, kafin mai gida ya fita ofis sai suka samu mu'amalar aure. Kaga kenan yau tsarkin ya faru, yau suka samu mu'amala ta aure. Bayan ya dawo daga ofis kuma sai rahin jituwa ta shiga tsakaninsu. Galibi idan rahin jituwa ta shiga tsakani, in ba an karantar da matar ba ko an karantar da miji, yanzu nan suna saɓani, aka yi ɓacin rai ka sake ni in ka isa ɗan halaki, kuma ɗan halaki zai ce ya sake ta. Sai ta tafi gidansu, tana tafiya wannan gidan nasu. To da mijin da matar dukkaninsu sun fada cikin kuskure, saboda ai yau din duk da a yau ta yi aure akwai mu'amala da ta shiga tsakaninsu, to haramun ne kuma a yi saki a wannan mu'amala. Da haka kenan yanzu yau da ta yi mai laifi, yana da buƙatar yayi hakurin kwana 28 ko kwana 29 har wannan haduwar ta su ta yi expire ita ce ta samu jini ya sauko mata so lokacin da jini ya sauko mata ta yi al'ada a gidan shi ta yi wanka bacin ta yi al'ada ta samu cikakken tsarki to anan ne za a sake ta da haka kenan yanzu kaga an yi laifi amma ana jiran ba za a hukunta laifin ba sai bayan kwana 30 da wani abu ko 20 da wani abu sannan a hukunta wannan al'amari wannan shine fa talliquhunna li'iddatihin a sake su ga iddarsu wannan yasa nake cewa inda mata da maza suna kiyayewa abubuwan da Allah ya rubuta na saki da dai amma saki zai dade bai faru ba yanzu mace in mai hankali ce mai tunani yau ta yi tsarki yau ta wa mijinta laifi kuma laifin da ya cancanta a sake ta amma yanzu aka ce bai da damar da zai sake ta ana da buƙatar da ya hakuri har sai ta yi kwana 29 ko da 7 ko da 8 wata al'ada ta zo mata ta yi jini ta yi tsarki dan Allah ita wace mai irin kunnen kashi ce wata mai dunkulallen kai ce a wannan kwanakin ta kasa yin abin da zai daidaita tsakaninta da mijinta ta kasa yin abin da zai bashi hakuri ta kasa yin abin da zai sanyaya zuciyarta har waɗannan kwanakin su cika har ya samu dama ya rubuta takarda ya bata da haka dokar da Allah ya sa ta farko kamar ya sa ta ne dan baya son sakin ya faru sai ya sa ce fa talliquhunna li'iddatihinna a sake su a lokacin da za su fara lissafin iddas munna muka ga kaida guda biyu ke tafiya da ita kar a sake ta a lokacin da take jini kar a sake ta a cikin tsarkin da an riga an yi mu'amalar aure a cikin ta idan an yi to ba a sake ta li'iddatihinna ba malamai suka ce idan an yi irin wannan saki mace tana cikin jinin al'ada sai mijinta ya sake ta yana cikin tsarki amma sun yi kwanciyar aure a cikin auren sai aka sake ta sai aka ce yayi daidai da sakin da Abdullahi dan Umar yayi idan ya nemi fatawa ya za a yi akan wannan sakin ko an je wajen alƙali ana tirsasa mijin sai ya dawo da matar amma ana kirga wannan sakin alasa an gane mai nake nufi idan mutum ya saki matarsa a cikin tsarkin da sun riga sun kwanta ko a cikin tana jinin al'ada yau ta fara al'ada ta yi ɗaya biyu uku sai ce ya sake ta sakin ya tabbata saki idan ɗaya ne za a kirga ɗaya idan biyu ne za a kirga biyu amma shi wannan kome ba a lallaba ta ba a lallaba shi wajibi ne sai an yi kome a ciki shi ne abin da ya faru da Abdullahi ɗan Umar ya saki matarsa tana jinin al'ada Umar ɗan Khattabi ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru da Abdullahi ɗan Umar sai ya ce murhu falyuraji'iha a masa umarni ya dawo da ita da haka yanzu wajibi ne tunda an yi kuskure a lokacin sake yanzu ba a buƙatar shawararsa ba a buƙatar shawararta umarni da dokar shi ne lalle lalle a dawo wannan mata amma wannan sakin kuma za a kirga shi idan ta dawo gidansa in a cikin jini ne ko a cikin tsarki ne to ana da buƙatar a gyara wannan kuskuren da ya faru tana cikin jinin al'ada sai ya sake ta da ya sake ta sai ta je gidansu to a mai umarni ya dawo da ita in ya dawo wannan al'adar za ta ƙarasa ta a gidan shi wannan tsarkin da za ta yi ba a magana da shi ta sake wani jinin al'ada shi ne haƙurin da ya kasa yi sai ta yi tsarki to in yana so ya sake saki sai ya sake saki in yana so ya zauna kuma sai ya ci gaba da zama da ita amma komai wajibi ne a irin wannan wannan shine kuskuren da waɗansu suke suna ga idan an yi saki a lokacin da Allah bai hukunta ba sukan ce wai sakin ya zamanto na bid'a dan haka ba a kirgawa a'a sakin na bid'a ne amma kuma yana kirguwa a cikin lambobin sakin da yake tsakanin miji da mata wannan yake kwatanta mana kenan saki guda nawa ne a duniya saki kala biyu ne ko dai da yasa kawai zaman to akwai talaqun sunniyun ko akwai talaqun bid'iyun akwai saki na sunna saki na sunna shine a saki mace ba ta jinin al'ada a saki mace a cikin tsarkin da ba a kwanta da ita ba wannan shine saki na sunna saki na bid'a fa a sake ta tana cikin jini, a sake ta a cikin tsarkin da an riga an yi mu'amalar aure da ita. Saki na sunna yana fara aiki a take. Saki na bid'a ana hukunta mutum ya dawo da matar gidan ya gyara kuskuren da yayi sannan yayi saki irin na sunna, amma ana kirga shi shima a cikin sakin da matar aka yi mata. Fatalliquhunna liiddatihinna, Allah ce a sake su a cikin iddarsu, ma'ana lokacin da aka fara lissafin iddarsu sai ce wa ahsul idda, kuma a kididdige wannan idda wa ahsu ay wa ahsibu, mijin ya kirga matar ta kirga, wajibi ne dan aka yi saki ba a zama kuma haka yadda aka ga dama. Wannan yake nuna mana kenan cewa fa idan ana zaune gida tsakanin miji da mata, wajibi ne mijin ya san lokacin da matar za ta fara al'ada, wajibi ne mijin ya san lokacin da matar za ta kare al'ada, wannan kafin saki da bayan saki, dan akwai hukuncen likida ta fara jini da ta kare jini. Muna fahimta? Wajibi ne an yi saki ko ba a yi saki ba, mijin ya san lokacin da matar za ta fara jini, mijin ya san lokacin da matar za ta kare jini, saboda hukunce ne a liƙe a lokacin tana gidan a lokacin da an sake ta. Tunda Allah ya ce wa ahsul idda, a kirga iddar. Kenan idan an sake mace har yanzu mijinta yana so ya san cewa ta yi jini ko ba ta yi ba. Yanzu mu kaddara an yi saki cikakke na sunna wanda ya cika ka'idoji, kuma yanzu mijin ya sake ki sai aka ce mijin ya kirga idda, to in kina gidanku za a iya kirgawa? Ba zai sani ba. In yana gidanku idan baki bashi alama ba ko hannu, ya za a iya kirgawa? Ba zai iya sani. Da haka ta wasu matan suna da wata al'ada, da sun shiga cikin al'ada period ɗinsu ta fara, sukan yi wata shiga ta musamman idan sun yi mijin ya san an shiga gidan al'ada. Wata ƙilba mamaki tana da korayen kaya da za ta sa ta naɗe jikinta tuf, ta zo ta ɗanyi wani rawani haka. To da ya shigo gida yanzu da rana in ya ganta a wannan shigar, to ya san ma ya cire tsammani yau babu dama a cikin wani hali take. To sai aka sake ta tana gidan, yanzu da ya fita yawonsa ya dawo zai wuce ta kofar ɗakinta sai ya ganta a wannan korayen shigar da ya san zai ce to wannan ta yi jini ɗaya kenan. Yanzu kaga duk da ba aurenta ba yake yanzu yana da lissafi a gurinsa matarsa ta yi jini ɗaya. Da ya sake dawo ya ganta a cikin koriyar higa ta yi jini na biyu, ya sake dawo ya ganta a cikin koriyar shiga ta yi jini na uku, da ya ga ta cire wannan korayen shigar ta yi tsarki kenan. Yanzu ta gama iddarta sai ta tattara nata ya nata ya kai ta gidansu, wannan shi ne abin da ya dace. Don haka namiji yana kirga idda, sai a bashi hannun da zai iya kirgawa. Macen ita ma tana kirga idda, saboda mai rashin lissafin iddar akwai cutuwa ga ɗa namiji, akwai cutuwa ga ɗa mace. Ko dai macen ta cutu ko namiji ya cutu, kuma Allah bai so dan an rabu aure ya ƙare a cutar da namiji ko a cutar da mace. Shi yasa yace wa ahsul idda, a kididdige wannan idda din, kar a ƙarawa mace saboda a cutar da ita, kar a ƙarawa namiji ko a rage masa saboda a cutar da shi. Akwai mata masu mugunta, idan ka sake su dama Allah Allah suke auren ya ƙare. Don haka kai kana tsammanin yanzu saura kwana 27 ta ƙare kana sake shawarwari, kawai abu ga muku a ce ai na ƙare, ya akai aka ƙare ai ta lissafin duniya ta ce ita wallahi kawai idda ta ci, ya akai ai ta lissafi gwari-gwari ba wai ka saba ta baranta na gwari-gwari. To ba a son runto, kar ta tauye kuma kar a ƙara mata, saboda idan ta tauye akwai cutarwa ga miji, in ta ƙara akwai cutarwa ga matar, ko a cikin ƙarin akwai cutarwa da miji. Yanzu period ɗinta ta cika ta gama al'ada ta tafi, amma sai take cewa ta yi tsarki, me take nufi? Yanzu za a ci gaba da bata gidan da bai cancanta a bata ba, za a ci gaba da ciyar da ita a lokacin da bai cancanta a ciyar da ita ba. Kuma ba maki hima tare suke yin iddar, wataƙil matansa hudu sai ya saki ɗaya daga ciki. Malamai suka ce hukuman matansa hudu, amma shar'an mata ai hukuman matansa uku, shar'an matansa hudu. A zahirin abin da aka sani za a ce da wacece da wacece mai tsaka da wance da wance da wance, amma a gurin shari'a fa matansa hudu saboda ba zai ƙara aure ba har sai wannan ta fita daga idish sai ta cuta ba so yake ƙara aure ba bara ya gani wannan korayen kan da take sawa ta tejini ta kisawa ta sake jini ta kisawa ta sake jini ta kisawa wace har yanzu tace addu'a da ba ha gani ba har yanzu bai zo ba ta ci da ba ha gani ba kage zai take so ta mai da duk wani jinin ta kuma yanzu ba zai zo ba sai bayan wata uku ko bayan wata hudu kage yanzu kenan za ta rike shi wata tara ko wata takwas yana sauraranta wannan akwai cutarwa a mijin saboda me zai ci gaba da mata hidimar da bai kamata ya mata ba kuma za ta haramta mai a zahiri abin da ya riga ya halitta a wajen sa a wajen shari'ar musulunci shi yasa Allah ya ce wa ahsul idda akididdige idda wa taqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangiji menene kalmar takwa dama abin da ake kira takwa shine bin umarnin Allah da hanuwa akan abin da Allah madaukakin sarki ya hana da aka ce ai wannan saki Allah yana ba da doka guda biyu balle ko hunna li iddatihinna wa ahsul idda sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangiji ku maza idan za ku yi saki lalle ku tabbatar ya cika wannan dokokin da Allah madaukakin sarki ya rubuta ku mata abin da ya shafe ku na lissafin kididdigar zuwan jini da daukewar sa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki a cikin wannan dan haka ayar ta shafi maza a wattaqullaha ta shafi mata a wattaqullaha rabbakum sai ba da doka ta gaba dokar ita ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga dakunan su a wurin shari'a mace dakin da take zaune da ita dakin ta ne gidan da take zaune gidan ta ne matsawar jiya igiyar aurenta tana hannun mijinta idan ta fita ne zai zama to ba gidanta ba ko ba dakin ta ba abu haushe ma haka ne yanzu namiji zai sha wahala yayi ta wahala yayi ta wahala ya gina gida ya kare da an kawo amarya an sa ta a unguwar ana zuwa he gari za ta tambaya ina da gidan amarya ko ba haka ba ake dala da an zabi dan karamin yaro dala ina da gidan amarya an kawo amarya jiya ina ne gidanta yanzu kaga gidanta ne amma babanta bai san ba gidanta ba wata wata san gidanta ba yayin ta ba san gidanta ba ɗan wata san gidanta ba ana tambaya amma ana danganta gidan wannan namijin da ya shekara 10 yana ta fama ya fita daga hannunsa to a gurin shari'a ana danganta gida ga mace matsawar igiyar aurenta tana hannun mijinta tana rasa gidan ne idan igiyar aurenta ta fita daga hannun mijinta Allah ya ce to la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga dakunan su wana irin zama irin na da kenan gida ne kwaya daya amma yana da apartment bangare bangare wannan bangaren wance ne wannan bangaren wance ne wannan bangaren wance ne wannan bangaren wance ne haka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gida ne kwaya daya amma kowace bangaren ta ne kuma idan tana wani abu a bangaren ta a wani bangaren ba a sanin me ake to shi yasa to wannan gurin da aka ware mata sai ake kiran sa hujuratu zawjatin nabi sallallahu alaihi wa sallam dakunan matayen manzon Allah daki ne da dan hinge an sa an kewaye wannan territory din ta ne ba wanda zai shigo mata sai da izinin ta da haka idan manzon Allah yana bangaren ta ba a san me suke ba ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba da irin gidajen da muke yi a Hausance dakin A dakin B dakin C dakin D ana fitowa kawai kutubu za a hada ido ana koma za a hida ido wata kil idan ana daki abin da yake wannan dakin zai shiga wannan dakin abin da yake wannan dakin zai shiga wannan dakin musamman idan Allah ya sa mai gidan bai da karfi bai yi ba filin da haka surutun wannan daki yana tafiya wannan daki surutun wannan daki yana tafiya wannan daki in san samu ne a ciccire dakunan kasuman nu da juna kai masu yara nan suke dan rige su da Allah ake ciccire dakunan kar ya zaman to kai ake ciccire dakunan kar ya zaman to suna manne da juna amma fa idan da hali idan babu hali shine za a wa Allah biyayya gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya kore suna manne da juna mun ba da har aje idan fi da lakum tafassahu fil majalis fafsahu tafsahillahu lakum amma idan da hali da wadata to kowace ya zaman to cin gashin kanta da kanta to inda take cin gashi da shi to shine bangaren ta sai aka ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fitar da su daga wannan dakunan nasu da haka idan miji ya rubuta takarda ga matar shi da bata jini a cikin tsarkin da bai shafe ta ba ya tabbata ai saki sai rubuta takarda ba matarsa to kuma kada ce to yar matsiya ta fice in yi haka ya sake saba wata doka ta ubangiji to kuma sai a bar mun daki ya sake saba wata doka ta ubangiji a fice a bar mun gida ko ya tattaro kayan ya watso ci ya aka ce ana sake ta ya saba dokar ubangiji ka'idar hine la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga dakunan su wannan bangaren maza kenan bangaren mata fa Allah ya ce wala yakhrujna su kuma kar su fita kar a fidda su kuma kar su fita da haka namijin ya bata takarda ana meka mata takarda me ya kamata ta yi mata an sake mace bata jini an sake ta cikin tsarkin da ba a shafe ta ba ma'ana saki na sunna ya tabbata an samu tsatsantawa Allah bai sa an fahimci juna ba sai aka rubuta takarda aka meko mata a envelope idan ta karba me ya kamata ta yi abu na farko tambaya nake na zata karanta abin da aka rubuta ta karanta na a abu na farko nake tambaya yanzu duk wannan abun bayan abu na farko ne na a abu na farko na tambaya na kika ce Masha Allah ana meka mata takardar abin da ya kamata ta yi a matakin farko ta san saki ne sai ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi kai jiyo mana ta shi buta الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سوني وند إذا مصيبة تسامي سكين إسكيت وإنا لله وإنا إليه راجعون مودا جا الله ميش كما قالوا جا الله مدعو كتن سركي زام قوما دا أبن دي سامي مودا جا هنن الله ني كما ما جنن أبن دي سامي مو هنن الله مدعو كتن سركي إذا انتنا زي تتنمو مغولي تزاوناكو wata kilhe ta bude takardar ta gani wai da saki ne ko ba saki ba idan ya tabbata saki ne yanzu kuma cikin nutsuwa tana zaune sai ta yi matakan me ya kamata ta yi amma da an meka mata takarda ni za ka faka wallahi sai ta hau masifa ta hau bala'i to wata kil anan abin da shedan ke bukata kenan za a yi waɗansu maganganu na batanci na rahin mutunci na rahin kyautawa daga baya ko auren ya dawo kuma waɗannan maganganun za su zama to ba shi a cikin tsora amma lokacin da aka meka takarda sai aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta samu guri ta zauna bayan ta nutsu kwana ɗaya kwana biyu to mutanen ta na kusa da za ta yi shawara da su sai ta fara tattaunawa da su don fa Allah ya kaddara hai karantiya an bani takarda ta yanzu sakin ya zame mata jiki ta saba yanzu kuma sai ta nemi shawara mai kamata ta yi amma duka wannan abin da ake fa kada shi mijin ya ce ta fita kada ita ta nemi fita amma ta daga an meka mata takarda da tayi wannan ihun tayi barazana tayi zage zage tayi rahin mutunci sai gigir 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 ita dai duka lokacin da za a mata jere an gayyato mata wajen ahirin za a ba a jera abin da yake cikin ɗakin a sa wannan ana sai a musu lemu ana sai a musu biskit ana musu menene da ai amma yanzu saboda rashin a bata ita kai za ta girgide komai da komai gigir 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 kai ka san akwai shi dan a tare da ita wannan da kika tattare mai kike nufi ita ta gama zama ai tana da gida ai tana da uba ai ba ka sa rike ta akai a gidansu ba a ka sa rike akai mata ba wata mace da za a yi rike ta a gidansu ko akwai ba matar da za a yi rike ta a gidansu ko akwai ba bana ansa ba Na'am? Babu ko ba wata mata da za a iya rike ta a gidansu da za a iya rike ta a gidansu da ba a kai ta gidan mijinta ba kwarai da gaske na da za a rike mata a gidansu to da ba a kai ta gidan mijinta ba dalilin Allah ya rubuta ba za a iya rike mata a gidansu ba dalilin da yasa aka ce a kai ta gidan miji da aka mu daina yaudarar kanmu in kin ce za a iya rike ki a gidanku ba za a iya ba kuma ku tambayi duk matan da ta yi zawarci ta koma gidansu ta zauna iya an yi na marmari kwana uku da an je kwana hudu ta fara samun matsala da kannuwanta ta fara samun matsala da yayinta ta fara samun matsala da babanta ta fara samun matsala da iyayenta ta fara kuntata musu ta fara takura musu su in kin ganta tashin hankali ita in ta ganta tashin hankali ai yar gidan Haruru Rashid lokacin da aka kai ta gidan miji ana tafiya da ita ko za ta fara ita uwarta ta zaunar da ita matar sarkin musulmi tace da Allah ya sa ana auren da mace ne ko ba za a auren mace ba idan akwai arziki a gidansu ko wadata ko ilimi ko abinci ko kaza tace na rantsa da Allah da ke ce ba za a wa ba dan babata ita ma tana daga cikin kasurguman malaman duniya babanta sarkin musulmi ne kuma malami ne ita mai kudi ce kafin ma ta aure mijinta ko mijinta mai kudi ne kuma a fatar gwamnati sai suka ce da ana iya zama da mace a gidansu ba tare da an aurar da ita ba to ke ma da ba za a aurar da ke ba da ana iya zama da mace ba tare da an aurar da ita ba da ke ma ba za a aurar da ke ba amma abu ne da ba makawa sai ya faru wanda yasa nace kenan mace bai kamata a zauna da ita a gidansu ba kuma za a iya zama a gidan nasu ba tana budurwa ba ta da amfani a gidansu tana zawara ba ta da amfani a gidansu inda mata take da muhimmanci gidan mijinta shi yasa a gidan mijin nata aka ce dakunan wannan nasu ne in tana da mallaka a duniya ta a gidan mijinta ne la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana amma yau in ta da gidansu a ce to a sa ta a dakin yara haka ne a sa ta a dakin ici ko a sa ta a dakin tsumma inda ake tare tsummo kara ba za a ce ba a sa ta a dakin ta wasu dakunan mallakar wasu abubuwa ne ko tsummo kare ko itace ko a fidda ta a sa kicin ne a girde da wannan kurar agogogi a share a sharo da tun yanzu kicin ina zai koma dakin ta amma idan tana gidan mijinta sai aka kirawo dakin ta a gidan miji a matsayin mijinta wannan yasa nake cewa kenan ita mace ba a iya rubanta a gidansu saboda ba ta da daki a gidansu ba ta da bangare a gidansu amma a gidan miji tana da daki shi yasa aka ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ay yatina bi fahishatin mubayyana kar a fidda su kar su fita in namijin yace ta fita akwai kuskure in ta fita ko babanta ko babata tace ta fita akwai kuskure amma idan dalili ya kama suna iya fita hida illa an yi a cina bai fahishatin mubayyana sai idan sun zo da alfasha wacce take mubayyaniya ce yanzu da ya saka matar da gari ya waye to dan tsinanniya mara albarka mara alƙawari butulu da shi za a karya in ya dawo daga wajen aiki yan marasa mutunci an dawo ba mu mutu ba muna nan alhamdulillah Allah ya rahaya mu gobe haka anya zai yi hakuri ai wata uku ana wannan abu wata rana idan ya mauje ta ba za ta tashi so idan ta fara irin waɗannan kalaman da miyagun maganganu yana cikin fahishatin mubayyana sai ta fita anan bai laifi ba in ta ki fita ya kawo ɗan hizba in abu ya gagari ɗan hizba ya kawo ɗan sanda in abu ya gagari ɗan sanda ya kawo alƙali dole in dai ta zo da alfasha sai ta fita da ta fita aka ce an sake da yace to ba ka sake ni ba alhamdulillah sai ta dauko waya kirkirkir sai ta sa a guro an sake ni daya na biyu dama tare da samarinta ya ta fara ga masu to wane aka hirya fa ya sake ni wane ka hirya ya sake ni wane ka hirya ya sake ni kaga yanzu wannan abin da take a gidansa akwai alfasha akwai tsokana akwai zubda mutunci a ciki sai a to tunda rahin mutunci kike so ba shari'a ba tafi gidan ku sai a gaban ubanki ko kuma ita mai da gidansa dandazo yana sakin ta sai ta fara awara za ji a yi wata kulle da magariba sai ta zo ta dan rata dan gelan sai ta fito kofar gida cucu saboda aka samu history aka yi ta ai bazawara shi an sake ta kage yanzu wannan abin da za ta tara mai dandazo a kofar gida alfasha ce ko kuma mutane da take dan wake sai a rika higuwa a gidan ya aka yi a sai ai an sake ta ba ta da miji kuma higoginsa cin dan wake wasu su zauna akan adan garamu wasu su yi ga cikin falo wasu su zauna a kofar gida kage gidan ayali mai kuma gidan taruwa irin waɗannan alfasha din da mutu ta zo da take-taken da yake akwai rahin mutunci a ciki to sai a sake ta ko akwai sauran mata a gidan saboda haka ana sakin ta yata kuma mai da sauran matan abokan fadanta to ɗan tsinanniya burinki ta cika tsinanniya ke ma za ki ga iyakarki ke ma sai Allah ya wulakanta ki sai an yi kaza yau kirif 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 mijin ya higo ya ba matarsa hakuri ta koma gobe ya ta tsokali wata jibi ya ta tsokali wata wannan illa an yi atina bi fahishatin mubayyana to wannan sai a cire su a ce to maza koma gidanku wannan zama da ke akwai fitina akwai tashin hankali idan an samu dalili na shari'a anan ne kadai ake fidda mata daga gida an samu alfasha in ba samu alfasha ba tana zamanta a gidan yanzu da kai da ita ne kadai kuka yi aure kuma gidan na kuku biyu ne da kai sai ita a gidan kuma ciki da falo ne a manne sai ka sake ta kuma sai aka ce kar ta fita ya za a yi kenan kuma ciki da falo ne kadai na ya tafi na 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 ya tafi babarsa na'am sai su ta raba daki na'am to wani ra'ayin fa wani ya ce wata za ta tafi babarsa wata ta ce ta raba daki wata kofa wata ba sai ya sai zauna tsakar gida na'am wato kenan kaga har yanzu na'am har yanzu kenan ba mu fahimci wa me tace hikima cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana yanzu ciki da falo kadai suke da akwai kuma su kadai ne a gidan ba abin da zai canja abin da ya canja kawai ba matarsa ba ce ya sake ta tana jiran idda a falon da yake zauna a falon zai zauna a ɗakin da yake zauna a ɗakin zai zauna duk ran da aka yi dauta mu'amala ta higa tsakani hikenan komai fa yazo so ai mana so amma aka ce ya fita sai bayan wata uku ya dawo kenan babu hirin za a koma shin yana falo ita tana daki babu hirin za a koma kenan ita tana daki shin yana tsakar gida babu hirin da za a koma kenan amma ba komai kayan sa yana daki kayan ta yana daki kayan ta yana sip kayan ta yana sip yana falo tana falo kuma aka ce duk abin da za a yi ta tsika rahi a daidai wannan lokaci da haka yanzu tunda a falo ɗaya suke zaune to sai ta kicin abinci sai ya zo shi kuma babu laifi in ta ga za ta iya taimaka mai ta dafa masa abinci ta dafa ta ajiye masa nasa a kan tebur ita ma ta ajiye nasa a kan tebur da madadin suna ci a tebur ɗaya to ko ta ajiye nata a tebur ko ta ajiye nata kuma babu laifi ta kawo nan ga nata nan ga nasa na ka za su ci na'am a hikimar dama abinda yasa aka ce kar ta fita din abinda ake da bukata auren ya zauna ya za a yi auren ya zauna kowace mu'amala ta zamanto tana nan da idan tana da ganda tana bacci ta tahi da taleba ya same ta tana munshari yanzu a rufe wannan shafi yana fita office karfe 8 to ta tabbatar kafin 8 ta zama yar gayu tana tashi da sallar asuba da tayi sallar asuba tayi karatu tayi azkar ta shiga ta fesa wanka ta zabo kaya masu kyau irin wanda ake talla da su a shagunan sai da tufafi ita ma duk tayi talla ta kai komai ta zo kofar falo ta zauna sai ta bude alqur'ani tana karantawa lokacin da zai tashi bacci zai ganta chas kuma ba hijabi in an mata shampo ba dan kwali ga zabbanta duk ta ka ta zuba ga aurwaranta ga komai yana falka ita zai fara gani ko in yayi wankansa yayi komai zai fita ita ce a kofar daki in ta ga dama ma hai lokacin da zai fita ita je kofar daki ita take kallon kamar waya za ta kalla zai ture ta ko zai jira ko ya za a yi in har yanzu bai huce ba ta turan ki da dake nake jira ta oke fita za ka yi to a da lafiya za ta iya kallonsa ta tura mai sako da ido ta tura mai sako da baki har yanzu dai ina nan a matsayin matarka kuma tana nan a matsayin matarsa idda ce kawai take jira ta raba su in ya ji haushi wani lokacin sai ce da Allah dan daure kuma bana so ki sake tsayawa kofar ta ce don Allah da ranka daidai ba za a sake yi ba yanzu tunda akan adan garma ya za a gobe ta fitar ta tsallaka adan garmar kuma ta jiyo ta kalli kofar daki shi ma ya sake sa mata sabuwar doka za ga kamar tsikara ake in ya zo yana zaune ita ma ta zo ta zauna in ya shiga daki ya zauna akan kujera 3 seat ita ta dawo kan 2 seat da in za ta kwanta takan yi damara tayi kunzugu tayi komai sai ta rika saka ciyanzu idan za ta kwanta abinda ake da bukata dai wani abu ya gitta tsakanin su aure ya dawo shine hikiman la tukhruju hunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyana amma aka ce tafi gidan ya kama wani gidan to me amfani cewa kuma ta zauna a gidan nan kuma abinda ake tsoro ya faru fahi ake so ya faru hikinin komai ya dawo dan haka to dan me za a tura hiwaje dan me za a tura hifalo idan ma ya zaɓi falo sai to zaɓi da kike so kike kwana daki ko a falo sai ce na zaɓi daki amma ina da yanci in zauna a ko ina sai to naji ina kika zaɓa ta ce na zaɓi falo kuma ina da yanci in higa dakin ka tunda Allah ya ce la tukhruju hunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa ayatina bi fahishatin mubayyana da haka da ta higa daki an sake ta kuma sake raja'i ne wannan muna magana akan sake raja'i ya higa daki ya kwanta sai ta zo ta kwanta akan gada sai ta faɗan fulu na tsokala ana hile da yamma kasar da abin da raba tsakanin mu da ke kai kana kallon yamma ni ina kallon gabas duk randa aka yi sa'a ya dauke filan yake na an dawo fa an gama da ya dauke fulu yake na sai ta murmihi an gama amma karbe yana dauke fulu sai ta uban gulma wace ka dauke mun fulu kaga sun ta sake rikito wani abu kenan ko da zuciyarsa yanzu ya rikito yana so ya hakuri da ta faɗa ta bakar magana ta fasa amma da ta dauke fulo ta ce alhamdulillah sai oke kana zikira san aure ke da a zuciyarsa da an yi abin da za a yi cikin dare da safe yana fitowa sai ga to wanta dai Allah ya kaddara mun koma kenan an gama la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai Allah ya ce wa tilka hududullah waɗannan abubuwan da muka lissafa Allah ya ce ayi saki ayi amfani da su ga bangaren mijin da bangaren matan Allah ya ce su ne dokokin Allah fa idan kun ji Allah ya ce yana da doka baya so a tsallaka sai ya ce watilka hududullahi waɗannan su ne dokokin Allah waɗanda muke karatun arba'un nawawi a masallacin fada kenan za mu tada hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da dokoki baya so a tsallaka wannan dokokin nasa to wannan abinda Allah ya ce mace ta yi dokokin Ubangiji ne kuma Allah baya so a tsallaka ta da haka in aka sake ki karki fita in an ce ki fita ki tsaki ga mai gidan ki ce to amma Allah madaukakin sarki ya ce kar a fidda ni sai na zo da alfasha kuma kuma ni ban zo da alfasha ba kuma na ma alƙawarin ba zan zo da alfasha ba amma ina da haƙƙi da Allah ya bani in zauna a gidanka in yi hidda ka ji tsoron Allah ka bi dokokin Ubangiji ina ga ko mai dutsiyar mai zuciyar dutsi ne ina ga zai rikice da zuwa ga dokar Allah madaukakin sarki amma ana sakin ki kai rawar kai to daga nan matsala take farawa Allah ya ce wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah yace duk wanda ya tsallaka dokokin Allah faqad zalama nafsahu wannan ya zalunci kansa wallahi Allah da ilimi yake magana du matar da aka ce mata kar ta tsallaka ta tsallaka mijin da aka ce kar ya tsallaka ya tsallaka wallahi kan sai zalunta kuma tun a duniya ta Allah nuna maka ina ga ka maka wuce a karatu je ku yana sakin ta yace yar mutsiya ta kwaje kanki yayi bol da kaya ya turo su ba ma maki sun ji zafi a ransu suna fita sai maka da abota ba ma maki tana fita da daddare wata yarinya yake so ita ya gani zai aura yana zuwa gidan sai yarinya sai aka ji labari ai ya sake mata san sace okay saboda zai aure ne ya sake ta to mun fasa ana iya yi ko yanzu ya sake ta gidan kuma ta dawan an fasa duk inda ya ce ah ai wannan in zai aure sakawa yake in zai aure sakawa yake yana fita ta tattare kayan duka da daddare bai zo kwanciya anan ne zai gane kuskuren shi kai gane ahe ma bai da kullu ahe bai da mayafi ahe bai da katifa ahe bai da kwano ahe bai da kaza kai rasa ya za a yi ma ya kwana da butar alwala wasu mata bugaye ne akwai wani kauye da taba zuwa aka ce su ka'idar kauyen idan mai gida ya kare gini baya sa kofar daki baya sa windo idan ka gaba kai komai sai ka aika gidan sama tar ga hinan na gaba isu zo su auna windo su auna kofa isu zo su sa so in ya zaman lafiyar ka iyaka tana zaune a gidanka duk ran da ka saka ta har kofar daki za a girgide za ta girgide kofar daki ta girgide windo ka ga wace ta girgide kofar daki ta girgide windo to anya akwai abin da za a bari a wannan daki saboda haka yake zo ka tada cewa kenan kai baka da komai a duniya ba abin da ka mallaka saboda haka ya daki wanwar darara a kasar ge zaratar da kauyen su ga aida in zaka yi baka rufewa matar da zaka aure za ta kawo windo ita zaka dawo kofar wannan to kaga kenan idan ka saka ta yi garajen cewa kwahe kayan ki anan ne kai ma za ka gane cewa ai za ka kwahe kayan ka a hannu watilka hududullah duk wanda ya ketare dokokin ubangiji fa qadama lama nafsuhu wallahi ya zalunci kanshi namijin idan hine ya takura ce lalle ta fita wallahi sai Allah ya wulata kanshi kuma sai yayi da na sani akan wannan fitar yana fita na fita sai Allah dora mai jarabar santa sai a ce abu ai kome saboda ta je gida ta tsara abin da take so ta faɗa abin da take so shikenan ubanta dama ta tara laifuffuka yana jiranta babarta ta tara tana jiranta yayanta ya tara yana jiranta ai ta garaka ai ta wulakanta ka ita tana so ta dawo kai kana so ka dawo amma waɗansu mutane da faruwansu ta shigo sun dabalbal al'amarin aure uban ya ce he ya magance matsalar ku da kai da ita kai kana cuto ita tana cuto amma me ya jawo haka saboda ka kece dokar ubangiji amma da ka sake ta ta zauna a gida ran da zaka yi komai baka bukatar shawara kowa matar ta ce dama kuma na ce ciki da falo kuke da akwai ranan sai kake so ka maida ta sai kaga tana hin kan hi sai kace to bara mu ga abin da kike nufi sai kazo ka samu kofar falo sai ka tura sakata sai ka sa tana cikin daki sai ka sa sakata a daki me za a yi kenan mu ga wani hana aiko me ko ba haka bane ba a ran nan an gama amma yanzu tana gidansu da kaje kofar gida sai ka zauna kamar almajiri da Allah amin sallama da wanci ba man da mutum me ka hauka gurbin sa na zo shi ta aikata to tafiya za ka yi ko shiga za ka yi in kace da matar kai akai to matar ka ta baro dakin ta zo gidansu kaga anan sai Allah ya jarrabe ka idan ita ce ta zo da fitinar to ita ma sai Allah ya jarrabe ta shekaran da ina sauraron wani malami yana bada kissa akan wani abu da ya faru ina kwance da tuntsile da dare ita ma ta tuntsile da dare shi dar kananan matsaloli ne ba amma kai ga sanki din ba ina so in nuna muku cewa duk wanda ya tsokalo ubangiji to Allah ya tsokale shi daga tana zaune sai ta dan samu tsatsanta da ita da mijinta sai ta buga wayanta waya sai ce kaga wani ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ya zalunce ni ya ce kaza ya ce kaza sai ce to taho gida ita taho ah miji ya dawo daga unguwa ina wanci take ta tafi me aka yi ya rasa laifin da aka yi ce to hikenan Allah bai mu haƙi ya tsabtace abin da zai tsabtace a gidansa sai ya zama sai ta ba ta tafi gidansu ah kwana daya zai bugo waya zai zo bai bugo ba ya tambaya ta zo gida bai bugo ba ta zo lafiya bai bugo ba me take bata fito ba me ta fada bai tambaya ba akai kwana daya akai kwana biyu akai kwana uku akai kwana hudu akai kwana biyar sati daya biyu uku sai kuma damuwa ta fara higaranta ba inda damuwar take shiga ranta sai ta ga cewa idan yamma ta yi ko safiya ta yi kasa hillar rabawa ne sai ta ga yayarta sai ta kamo ƴaƴanta guda biyu su zo gidan kanwata sai ta kamo ɗanta guda ɗaya sai ta zo gidan wannan yayin nata da yace dawo gida ita mai ga ta zo da matarsa an dan gaggaisa an yi waye ai dan yi hira ai waye in aka ji mai wannan ta kama ai an ta ita na tafi gidan mijina wannan ma na tafi gidan mijina wannan ce matarsa wance suwici zo mu tafi yasa hawo ta tafi ita hita ga dakin yara akai sati daya akai sati biyu akai sati uku ranan kawai tana zaune sai ta ga wannan an zo duka gidan an hadu kowa da yaran sa an yi ta wasa da dariya an yi raha an yi komai wannan ya taka madanta dindindin iska ce wannan hemijin ta zo ya dauke ta iska ce wannan dan adaidaita iska ce wannan ya nata na karhe ya dauki mata sun tafi tana miga ta ce Allah ya isa Allah zai saka mu eh tris da kike tace da kai nake Allah ya isa Allah zai saka mu Allah zai bi mu kaduna tace me aka yi tace kawai dan me yasa daga bugo maka ba kai bincike ba zaka sai ta hau gida kaga kenan ita ta kai kara wajen yayanta abinda take bukata da yayan kawai yayi bincike a zaunar da su da mijin abinda ta faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane in ba gaskiya bane a ce ki baki da gaskiya gaskiya ƙarya kike da wai aje a zauna lafiya kallon wani lokacin mata ni daga bangaren namiji nake magana mata suna fadin wannan ana jan wata rigima akai ƙara aiwa kawai dan a zauna ayi musayar magana haka Allah yayi bangaren jikinsu ba dan ayi rufi ba dan ba ayi ba ina ji wata kilko tana nan ajin ko bata nan ajin wani lokaci nayi karatu a makarantar mata ko bata da ta gaya mu tace malamin kuma ta kawai sai dai ayi hakuri kuma kun san haka kuke tace wallahi malamin ran nan kawai kirgawa na yau kwana kaza ba mu sabani da mijina ba ban nawa ta kowa ce ce amma dai tunda na san akwai dalibai na wata kil wanda muke zantar da ita na kuma a gaban yan wanda aji ta faɗa da ce malamin huma ta hayi hakuri sai lalle ran nan kirga ne kawai kwana kaza ba mai rikici da mijina ba sai da ya gama zai fita kawai na tsare kawai ta watsa guda daya aka hau sama yace idan sai yayi jaja wurin ran sai ya baci ya harzuka ya bolda abin ya fice kawai tace na koma daki na kwanta kawai na cigaba da dariya an zauna lafiya ka to wani lokacin mace takan kai kara gidansu takan kira yayin da takan kira kaza abinda take da bukata kawai a dai canje yanayin gida ta aura ta gani har yanzu tana da kima ko bata da kima tana da mutunci ko bata da mutunci ana son ta ko ba a son ta eh dai kuma a daina garaje wata rana a garin gazajen anan ne matsala take faruwa idan wasan bai tafi daidai ba to anan ne ake akwai abinda turawa suke kira prank ai wani abu da za a dan tsorata ka a gaya zafi so wani abu lokacin sukan ce prank may go wrong may go wrong wasa yakan iya tafiya ba daidai ba daga cikin wasannin da suka kawo da ya tafi ba daidai ba shine akwai wanda za a zo a shiga cikin kwandon shara sai mutun ya zauna su kwandon shara su tayoyi gare su kuma katu ne mutun zai shiga in ka buda ka sako leda leda sharaka wanda yake ciki sai ya jefo ta ya aka to an jefa harata ta fito in ka sake jefa hay jehota in ka sake jota ya jehota da kare ga ce a hay mutum dai a ciki ran nan kawai ne zo shiga ciki a yayin wanda zai jefa harar ransa a bace yake kawai da ya jeho leda ciki kawai aka dawo da ita ya dauka ya meda sai aka sake jeho da ita kawai sai abin diga tas tas yake nan ya kashe shi kage yanzu da wasa aka yi ba a yi tsamanin za a taɓa wanda yake harjike ba kuma da bindiga a jikinsa kuma sai ya kashe shi har abada sai dai a tashi a gaban Allah madaukakin sarki to wani lokacin idan za a yi wasa a daina yin wasa akan abin da ya shafi mu'amalar aure babu laifi a dan shaba sama a yi barkwanci tsakanin miji da mata a yi wasanni a yi waye amma kar a yi wasan da mai zai tafi zuwa ga jini ko ya zama to akwai zubda mutunci cikin dangi akwai zubda mutunci cikin yan uwa abinda dai muke magana wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya tsallaka dokokin ubangiji faqad zalama nafsuhu hakika ya zalunci kanshi idan matar ce ta je ta wa mijinta shiri da ƙarya da kazafi ta bata shi a gaban iyayenta dan a ji tausayinta a ce tana hakuri ta zalunci kanta idan namijin ne ya bata ta ya faɗi abin da bata yi ba shi bota mutunci ya bata ta shi ma ya zalunci kansa wata rana sai Allah ya dora mai karatu akan wannan zaluncin ne ba a buƙatar a tsallake iyaka wa mai ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa Allah ya ce la tadari ba ku sani ba ku mazan ba ku sani ba ku matan ba ku sani ba la'allallaha mai yuwa Allah madaukakin sarki a bayan wannan sakin da aka yi yuhdisu ba'da zalika ya farar da wani abu bayan wannan sakin da kuka yi amra wani al'amari ba mamaki yanzu dan Allah ya kaddara saki ya fito ba mamaki Allah akwai abin da yake da bukata a bayan wannan sarki da kun kasa gane hakikanin yadda kuke san juna ne kun kasa gane muhimmancin juna an yi sulhu sulhu yake iwa Allah yana bari saki ya faru dan ka gane menene muhimmancin matarka matarka ta gane menene muhimmancin wannan lokacin shi ne abin da yake da bukata a saki saki baya nufin karewar mu'amala saki baya nufin cewa da miji da matar an shata lai wani an haihu ko ba an haihu ba Allah yana bari saki ya faru ne dan a farar da wata sabo soyayya ma da ba ta ba da haka abin da zaki sa a ranki da an sake ki kin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan kika samu nutsuwa faru tambayar kanki da na doki nan da me da menene ki wa kanki tambaya ta adalci ki ba kanki ansa ta adalci ya samu doka iri kaza na kiyaye ban kiyaye ba ya ce mun kaza ina yi ba na yi yanzu a wannan nutsuwar da kika yi zaki lissafa wa kanki laifuffukan ki na kinyi da baki ba abinda Allah yake da bukata kenan shi din zai gane kina da muhimmanci ko baki da muhimmanci da kafin ki shi rugo gida kin gyara abincin sa kin tsaftace gurin kwanan sa kin mai kaza kin mai kaza kin mai kaza yanzu sai ya higo ya nemi ajana ya kunna fitila ya share daki ya kori tautau ya faza na yayi kaza yayi kaza in ya dahi da safe he ya jiji sai kai ni kola na fara gajiya da kan yazo zai ta dahin fuda an shanya ta an yi komai an sanya ya ta iska ta kada ta tayi sanyi yana zuwa kawai jibu kwanciya zai in ya dahi da safe kawai mikiya zai ya za a cire gidan sauran ya za a nade ya za a yi kaza sai sai lokacin da zai gabar daki har an ajje abincin sa an ajje masa kaza an ajje mai kaza yanzu da ya sake ta ya ga cewa dukkan waɗannan abubuwan babu sai ce tabbin a hani wannan matar ba karamar baiwa bace Allah ya yi a hai da take kaza ai aljanna ce wata kin da aka yi rabuwar ma ba aiko man ba har sai da Allah ya aiko aka aro ta matar sai ta zo mai da sabon halayen da wancan matar ba ta yi da ita dai da aka kai ga bacin rai ba ta mai tsoki yanzu ranar aka zo bayan kwana uku bayan kwana hudu an ci amarci yana magana ya ta yi tsoki ta ce ni ba na son wannan iyayen naku na maza a to wannan akwai matsala ke tun daga kwana hudu aka fara jan kunne ana ba a son kaza ta yi wace yar aljanna ce da idan ya fada ya sa doka ba a tsallaka ke kai ni tsaya ba a sa mun doka baba na ma to kaga yanzu zai hauke ya fara gani ya hauti ni kenan a yanzu wannan canjin auren da aka yi ana so a nuna mai karatu ne kan albarkar da kike da akwai wacce ya kasa gani ita ma idan ta saki aure ba mamaki za a karanta mata ni'imomin da Allah ya mata a baya ne ta kasa gani idan Allah ya kaddara auren ya rabu ko yansa ya rabu in kuka da kuka zauna kowa yayi karatun ta da akan auren sa to za a yi zama da ba irin su aka yi a baya ba shine la tadri la allaha yuhdisu ba'da zalika amra ko kuma tun a gidan ma kafin a kai ga rabuwar tun da ba a yi bakakken maganganu ba ba a yi cin mutunci ba ba a yi cin zarafi ba sai Allah ya rubuta auren zai dawo dai yana cikin la tadri la allaha yuhdisu ba'da zalika amra aya ɗaya muka karanta kuma na ga mun ci awa ɗaya muna karatu ina ga anan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da su abinda yake kuma muna yin sa na kuskure Allah ya ba mu ikon mu gyara mu yi aiki da daidai wanda Allah madaukakin sarki yake so a lokacin abinda muke so da lokacin abinda ba mu so yanzu ma yau za mu sake buƙatar wata data ansa tambayoyi sai mu sace wata kin tambaya ɗaya a karatun yau tambaya biyu a karatun baya ko tambaya biyu a karatun yau tambaya ɗaya a karatun baya na tambaya a daga hannu ko kuma kawai da ta daga hannu a fara da ita wace ra'ayi ina ta mata ta daga hannu to malama kin daga hannu wannan surar da muka karanta yau ya sunanta da wani suna kuma suratul nisa'i as-sughra masha Allah tambaya ta hanzu saki kala guda nawa ne saki kala biyu ne da wanne da wanne a'a akwai saki na me da saki na me sunayen su kawai nake nema mun ce saki kala biyu ne ko na a'a wata ce kake ansawa fa akwai saki na sunna akwai saki na bid'a mu koma karatun jiya idan mutum ya kamanta mazatarsa da mahaifiyar shi shine muka ce ne na ina zihari ya ake kafara shi a ya ake kafara sa na a enta baiwa as enta baiwa ko ai azumi guda biyu azumi guda na na wata biyu ko ai me ko a ciyar da miskinai guda na guda 60 masha Allah tambaya dai ta san amsu ta mana Zainab Ahmed a cikin waɗanda suka amsa tambaya sai wa kuma na'am malama bismillah to ke ma tambayoyin shi a karatun yau da aka ce wa ahsul idda me ake nufi da ahsul idda na'am ahsul idda a kididdige idda na'am da me mace take barin gidan mijinta idan an sake ta da wani dalili ne mace take fita daga ɗakinta idan an sake ta idan ta zo da alfasha kamar me da me ba na jin misalan naki kamar da me da masa gida dandalin abinci ko shigar kowa da kowa kamar me wasu misalan kuma fa suna fada da matan shi ko kamar me ko kamar zagi tambaya bai ta amsu idan mun koma sura jiya an ka ce duk mai imani da Allah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna ci gaba na'am ulaika kataba fi qulubihimul imana wadannan sune Allah ya rubuta me imani a cikin zukatansu barakallahu fiki menene cikakken sunan na'am nasiba salisu muna da mata guda uku a ƙara ko a tsaya haka a ƙara tambayoyi to washe za ta daga hannu waje ce za ta daga ko mu barwa karatun sati mai zuwa ko da an tsorata na bismillah ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna mun ce dalilin saukar da ayar dalilin me da me muka faɗa ya saki Hafsa na'am ko kuma wani dalili ko kuma Abdullahi ibn Umar da ya saki matar shi ko kuma da ya yi me a ba mu faɗa ba kin dai faɗo guda biyu ko mun karɓe su a matsayin ansa ko dai dalilin an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki Hafsa ko kuma dalilin Abdullahi dan Umar ya saki matarsa sai Umar ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ya saka ba ko kuma a dalilin Asma'u binti Yazid tambaya ɗaya ta amsa mun karɓe ta a ina ne mace take mallakar gida aina ne mace take mallakar gida a gidan mijinta menene dalili saboda Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa ayatina bi fahishatin mubayyana mutun da ya zahari ga matar shi ya sunan shi na baki halatta ba sai a ƙarshe baki halatti farkon karatun ba to mu tambaye shi a ƙarshe din waɗancan ayoyin da malama ta karanta ta karantarwa ya halatta mutum yayi baran-baran da babansa idan babansa baya san Allah baya san annabi ya halatta mutum yayi fada da ƴaƴansa idan ba sa san Allah ba sa san annabi ya kamata mutum yayi abotaka da ƴan uwan shi idan ƴan uwan nasa ba sa kaunar Allah ba sa kaunar annabi dangi fa duka gahe nan an zano su sake zana su na'am 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 barakallahu fiki Allah ya saka alkhairi menene tafekin suna badiya mala samana badiya muhammad Allah ya saka alkhairi Allah ya kai mu karatun sati mai shigowa ga tambayar rubuto na ga doguwa ce amma dai za mu ajjita sai zuwa rana ta idan na karanta ta sai mu ga me ya za mu zama ta bada su a kanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين